الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رادا موچكي وانا مسلاتي أير وانا راناتا لا حديد وكي كرات وچكي وانا لتابينا طريق الصالحين وانا عبد الله بن فودي يا ربوتا Allah ya gafarta mishi, Allah ya kai lada kabarin sa. Mu da muke karantawa, Allah ya albarkace mu da abinda muke fahimta ciki. To wannan shine darasin mu na shida a cikin wannan littafi insha Allah. Satin da ya gabata ko kuma karatun mu na karshe mun tsaya akan inda malamin yake karantar da mu cewa mutum ya ce ya nemi hutawa a nan gidan duniya wani yana daga cikin alamomi na hauka. Mun gane ko saboda ita gidan duniya gida ce ta jarrabawa sannan kuma da yanda mutum zai zauna da jama'a inda ya gwada mana cewa lallai dole kai hakuri kan cutatar wanda dan uwa zai yi maka akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa bai yi imani ba wanda duk ya gagara amincewa da abinda makwabcinsa yake masa na cutarwa mun gane ko mallayu min jarahu bawaiqahu ba shi da imani wanda ya gagara hakura da cutar wanda makwabcinsa yake yi mishi to kaga duk irin wa'annan hadisan ne mallan shi kuma yazo ya sanya mana shi cikin wa'annan karatu da ana son in zaka zauna da makwabci ko da zai cutar da kai to kai a same ka da hakuri a daidai wannan lokaci din ka kasance mai hakuri na karshe in fa rashin imani ne ma kin yin hakurinka akan cutarwan shi so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana girma na makwabci yake cewa a mala'ika Jibril ya zo yana masa wasici akan makwabci a kula da makwabci da haƙƙin makwabci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai da nayi tsammanin a ƙarshen wannan wasici ko umarni da mala'ika Jibril yake yi zai ce idan makwabci ya rasu makwabcinsa zai iya gadan shi saboda girma da daraja na shi wannan makwabci din mun gane ko to saboda haka mu kula sosai ga yanda zamu zauna da ƴan uwa da sauransu to idan har aka ce bai yi imani ba wanda bai iya amincewa da abinda makwabci yake masa na cutarwa ba to kai shi tunanin shi kuma wannan makwabcin da yake kasance yake cutar da makwabcin nashi in wannan kai ya cutar da kai ka gagara hakuri aka ce barka da imani to ita tunanin shi wancan mai cutarwa shi kuma a ina ne zaka ajiye shi saboda haka abubuwan namu wannan shine abubuwan da suke masu wahala a cikin mu yanzu ba wai batun sallah azumi zakka da sauran ibada ba a zamantake wanda yake tsakanin mu shine abin da ya wahalar da mu a yanzu ya Allah ka tsare mu to mallan yace bismillahir rahmanir rahim al iltifati ila an-nas ta'abun fil ajilati wa nadamatin fil ajila al-iltifatu ila an-nasi komawa ka karkatar da ganinka zuwa ga mutane da bidan abin da ke hannun mutane to wannan ta'ibun wato wahala ne fil ajilati anan gidan duniya wa nadamatin sannan kuma nadama ne fil ajili a gidan lahira mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana ce mana ka nisanci abin da ke hannun mutane mutane sai su soka in kana so har mutane su soka to kai ka nisanci abin da yake hannun su kada ka dora idanuwanka akan abin da yake hannun su to su mutane za su soka to saboda haka a wannan waje din ka juya cewa sai ka koma kan jama'a su kake kallo to wannan wahala kawai zaka kare da shi a nan gidan duniya sannan kuma kai nadama a gidan lahira domin ka bata lokacinka a banza mun fahimci wannan To sai malai ya koma yana mana kuma wasiyaci yace wa rahmatu kage tausayi wasilati da kuma sadar da zumunci li kulli muslimin ga kowane musulmi to wannan shine abin da ake nema a tsakani ka samu tausayi a tsakanin mu mun gane ko da kuma zumunci silatul rahim annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa duk wanda ke son a ƙara masa a rayuwan shi zama ya samu ƙaruwa a ciki to ya sadar da zumunci wani hadisi kuma yana cewa duk mai yanke zumuncin sa to wannan bashi shiga aljanna amma yanzu a yau ya muke zumuncin hatta gashi Allah ya wadata mu da abubuwan da zamu sadar da zumuncin a tsakanin mu a hanya mafi karanci amma ya gagara koda ta hanyar waya ne ballantana ce kai tattaki wa wannan dan uwanka ne ka je masa zumunci ka je ka gaishe shi ka ji yaya yake to kage wannan shi ma al'amari ne wanda muka yi watsi da shi ga tausayi a tsakanin mu yayi karanci kwarai tausayawa a tsakanin mu tausayin nan kuma zaka yi shi daidai gurgurdan kai abinda kake da shi ne da kuma abinda zaka iya yi babu wanda bazai iya tausaya ma na kasa da shi ba domin babu wanda in ka duba zaka ga kai baka yi shi ba duk duniya in kai kana ganin kai baka kai komai ba to akwai wanda kai fi a kusa da kai daman tausayi ana neman shi ne daga sama zuwa ƙasa mun gane ko ana neman na sama ne ya tausaya ma na ƙasa to in na sama ya tausaya ma na ƙasa shi kuma sai ya mana sama biyayya to shine nan malam yake ce mana wa rahmatu wa salatu li kulli muslimin wallazi ya'ina ala zalika bi tawfiqillahi ta'ala iqbala ala ma ya'nika abinda zai taimake ka wajen iya wannan sadar da zumunci da kuma jin kai a tsakaninku da yaddan Allah madaukakin sarki shine al-iqbalu ala ma ya'nika ka fuskanci abin da ya dame ka yake gabanka wa tasabburu da kuma yin hakuri ala tariqil haqqi fi tariqil haqqi akan hanya na gaskiya fa innaka domin lalle cewa kai idza wafaqta shari'a idan hakka dace da shari'a wala hazta al-haqiqa ka iya ganin haqiqanin al'amari to fala tubali ba zaka damu da man khalafa ra'ayika wanda ya saba ma ra'ayinka ba min al-khaliqati na daga cikin ababan halitta har in kai da can dacewa da shari'a to wannan kada ya dame ka wanda ya saba maka inda daga cikin wayannan ababan halitta ne domin dukkaninku daya ne dukkan dan adam duk gaba daya ne to dan ya saba ma ra'ayinka wannan kada ya dame ka amma a wani lokaci idan kai ka dace da shari'a abinda shari'a take so in dai akan wannan ne to kowa ma ya saba maka kai dai a same ka ka tsaya akan wannan shari'a din shine abinda malam yake karantar da mu anan yace wa man tafakkara duk wanda yayi tunani fi ma salafa cikin abinda ya riga ya wuce wanda zara sannan kuma yayi nazari yayi dubi fil ma'adi cikin inda za a isa makoma kenan to wannan a wannan lokaci hana alaihi jafa'ul khaliqi ya wato lokaci ya zo mishi da zai saba ma ababan halitta mun gane ko da zai saba musu akan wai sauran jama'a sai ka bi abin da su suke so to wannan kana da karancin tunanin abin da ya wuce kana da karancin nazari akan abin da zai zo gaba domin in ka je sai ka nemi yardan mutane to ka lalace ai har sai wai mutane sun yarda da kai a to wannan ai ka nemi abin da ba zai taba yiwuwa ba saboda kowa da akwai hankalinsa inda ya nufa saboda haka mutane su yi taka tsantsan sannan kuma su kasance masu tunani dalilin da isa muke dan adam din kenan sai Allah ya fifita mu da iya yin tunani to amma har in kai ka zauna baka da hanya na yaya zaka yi tunani ma tukunna me zaka tuna kana nan kawai zaka kasance ne yanda ka san akuya wanda babu abin da ke gabanta sai dai abin da za ta ci, bata tunanin ina ta fito ina za ta je, to wannan ka lalace a rayuwa. Yace walam yazatarra dilutfihim, kada ka roƙo da lallashin da mutane suke maka, wa alzimus sumta ma'a man yakrahu kalamuka, duk wanda ke kin zancanka to kai ka lizinci shiru a daidai wannan lokaci din, domin wani magana idan ka yi ta tattaro yanda za a magance wannan al'amari din sai ya zamanto yafi maganan wahala. Kalma ɗaya zaka faɗa a cikin minti ɗaya, to amma kafin a warware wannan zance sai a kwana 100 ana maimaita shi. To saboda haka ka lizinci shiru a man yakrahu kalamuka, kan wannan wanda ke kin mazance da kai. Sannan watakallam, ka yi magana ma'a man laka fi kalamuka fa'idatin, tare da wannan wanda akwai fa'ida cikin magana da shi, wanda ke neman ƙaruwa na fa'ida kai magana, wanda kuma ke kin maganan ka shiru ka rabu da shi, ka zauna da kowa lafiya, kada ka tilasta mishi wai sai ya saurare ka. Shi ko wanda yake neman sauraron ka, kada ka hana shi maganan nan, kada ka ki yin magana da shi. Wannan shi ne za ka iya zama a ko'ina duk inda ka samu kanka a duniyan nan. Sai an ce ka ji, sannan sai ka ji. An nemi menene shawaranka akan wannan sai ka bayar. Amma in ka ga abin da zai cutatar, faɗa da wuri, wannan in an bi wannan hanyar za a samu matsala, a gyara. Shikenan ka gama. Ya kasance dai kullum abin da za ka faɗa abu ne mai fa'ida. Kada ya zamanto maganarka na shiririta. Malam ya ci gaba da mana bayani yana cewa, man allama anna lahu rabban yaf'alu ma yuridu khafan wa hazan, duk wanda ya san anna lahu rabban, lalle yana da ubangiji, kaga mai imani kenan, ya san ubangiji shine ya halicce shi, shine kuma ya rene shi, to yaf'alu ma yuridu, yana yin aiki, yana aikata ma yuridu abinda shi Allah ke nufi ko yake so a yi, shine kadai aikin da zai yi. Khafan, yana mai cike da tsoro wa hazunin, ko kuma yana mai cike da bakin ciki, wannan kan in umarni ne na Allah, to wannan dole zaka je ka yi shi, ko da kana cikin tsoro, ko da abin nan zai bakanta mu wani rai, ko kai kanka zai bakanta maka rai, amma tunda umarni ne na Allah, to nan zaka je ka yi. Wa man nazara, duk wanda ya yi dubi ila duniya, zuwa ga wannan duniya din, bi ainil basirati, da ido na basira, fara'a taqallubaha bi aliha, yaga yanda take juyawa bi aliha da mutanen cikin wannan duniya din, to ka san akwai babban abin tsoro a wannan waje din. Ka dubi duniya ka ga yanda take tafiya, mutanen ta yau gashi wannan mai ƙarfi ne, mai lafiya ne ya koma ba ƙarfi ba lafiya, wannan mai arziki ne ya koma ba shi da komai, wannan ba shi da komai ya dawo mai arziki, shi ne jujjuyawan duniya ɗin gabaki ɗaya. To duk wanda ya yi dubi da irin wannan, wa iz'ajiha anha, da kuma wato firgicin da take ita duniyan ga wayanda suke cikinta, yau kuna tsoro, gobe kuna hali na gudu, jibi kuna hali na neman taimako, mun gane ko, gata kuna aiki na hijira, da sauran makamantan irin wannan, duk duniya haka take. Amma wannan yau in ka ji nan suna zaune lafiya, to can ba sa zaune lafiya. Nan ku kuna raha, can suna kuka. Nan ku kuna kaza, can suna kishiyan abinda ku kuke da shi a yau. Yau ku nan ba ku da zaman lafiya, can su suna da zaman lafiya. Duniya tun da aka halicce ta haka ake tafiya. Har a ƙare, har a koma ga Allah a haka ake. Ran da naku ya zo, to a ranar ne za ku san menene ake ciki a wannan bangare din. Shine malam ya ce, duk wanda ya yi dubi da ido na basira, ya ga yadda take jujjuyawa, to lam yatma'na ilaiha, to lallai duk wanda yake kallon duniya da irin wannan kallo, to babu wani abin da zai burge shi har ya ji ya natsu a cikinta. Nan ne za ka ci gaba da tabbatar da cewa wannan duniya gida ce na jarrabawa. an yi magana a wani karatu cikin wayannan sati dade wanda ake cikin kamari ma yafi dade wanda ake yi a gidan duniya. Mun gane ko duk yanda ka rayu a gidan duniya in ka koma cikin kamari kuma dade wanda zaka yi ma yafi wannan. To ashe daga nan zaka gane gara ka yi aiki domin ka samu wato rayuwa ta har abada a can lahira akan kai saba ma Allah a rayuwa takaitacciya a nan gidan duniya. Gara kai biyayya ma Allah domin ka samu rayuwa ta har abada a gidan lahira. Mun gane ko kada ka je kana rayuwar da la ya mutu fiha wa la ya haya. Mun gane ko kai baka mutu ba kai baka rayu ba, rayuwar ƴan wuta kenan. Duk wanda ya shiga cikin wuta la ya mutu fiha wa la ya haya, babu mutuwa. Domin kullama nabi zai julu domin badalla wa juludan ghairaha. Duk lokacin da aka kone jikin ya gama konewa sai Allah ya sa a sake gina wannan jiki din. Kaga baka rayu ba. In kuma kana ganin ka mutu ne kaga baka mutu ba. To ya Allah ka tsare mu. Malam yace wa iz'ajiha lam yatma'na ilaiha wa man nazara ila al-akhirati bi ayni al-basirati. Duk kuma wanda ya dubi zuwa ga gidan lahira bi ayni al-basirati da ido na basira bi na'imi ha yaga irin ni'ima da aka tattala a gidan aljanna. Mun gane ko da irin ni'ima da aka tattala a cikin gidan aljanna da aka kare dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadan ni'iman aljanna, yana fadan ni'iman aljanna karewan magana kan ni'ima yace cikin aljanna akwai abin da ido bai taba ganin sa ba na ni'ima. Mun gane ko ido bai taba gani ba, kunne bai taba saurara in ana lissafin akwai kaza akwai kaza. Yanzu ana baka labarin irin dadin da ake ji a kasar waje ko a Saudiya ko a Dubai ko a ina ne inda ake jin dadin, to kunne bai taba jin labarin dadi irin na aljanna ba har yau. To ba wannan ba ma a zuciya ka kaddara kai aljannan nan fa an ce da kaza sai kana girmama irin ni'iman da take ciki. To zuciyar ma ta gagara yin tunani, tunanin da zai kai hatta tunano wato ni'ima da yake cikin gidan aljanna. Babu zuciyar ta kaiwa tunanin ta ya kai hatta tunano wannan. Kaga karshen dai karewa kenan. Talakan aljanna shine wanda za a bashi aljanna girman ta ya kai kaman duniyan nan namu guda daya. Talakan cikin ta. Mun gane ko wani sai yayi ta mamaki. To an ce mutum ɗaya an bashi duniyan nan, to wato kullum yana faɗa in baka san yaya duniyan take da kuma sararin subhana ba an barka a baya a wannan sai kai ta ganin kamar to mutane da yawa tun daga zamanin annabi Adam har yau a ce an bawa mutum ɗaya to ai babu inda za a zauna. Na faɗa mana ana akwai jirgin leƙen sararin samaniya da aka harba yau shekarar shi 48 yana tafiya ko sama na ɗaya biyar saba. Mun gane ko kuma a kowanne awa ɗaya yana tafiya ya kai na kilomita 60,000 a kowanne awa ɗaya. Amma har yanzu bai yi tafiyan da haske tafiyan da haske yake yi bai yi tafiyan da haske yake yi na rana ɗaya ba. To mun gane ko shi yasa yanzu za ka iya ganin in ana walƙiya daga Gombe ma za ka iya ganin ta. Mun gane ko saboda ita haske babu abin da ya kai ta sauri saurin tafiya. Saurin tafiya babu abin da ya kai haske. To har yanzu dai shi wannan shekara 48 yake tafiya kowane awa yana tafiyan kilomita sama da 60,000. Amma har yanzu bai yi tafiyan haske na rana ɗaya ba. Shi yake kawo labarin duniyoyin da yake cin karo da su a sararin samaniya. Ba zai isa sama na ɗaya ba. To ka gani in ka san wannan ilimin sararin samaniya to shi zai baka an ce an ba ma kowa ma duniyan nan kaman guda 10
za a sake samun waɗansu da yawa har su saura. To saboda haka sai mu yi aiki domin samun wancan ni'ima din na cikin gidan aljanna. Mun gane ko? Shine nan malam yake faɗa mana, to duk wanda yake iya yin tunani bi ainil na'imi ha gidan lahira wajen ni'imanta wa azabiha da kuma azaban da za a yi ma waɗanda suka saba ma Allah, wa aikana sannan kuma ya tabbatar annahu wafidun alaiha, zai je wannan gida na lahira din. To duk wanda yake da wannan tunani amina lahashi ne yake yin aiki domin lahira. Amma duk wanda baya tunanin ni'imar lahira shi tace aljanna, baya tunanin azabar lahira ita ce gidan wuta, to bai sakankance cewa akwai waɗannan ba, babu abin da zai kai shi ma ya aiki domin ta. Saboda haka su salihai waɗannan abubuwan suke dubawa sai kaga sun koma ga Allah gaba ɗaya. Wa alzim, sannan ka lizanci alfabla wato falala, wa tarkul fubula, kabar duk abin da yake tarkace na duniya. Wa gatanin ka wada ka samu ganima, shine ka wadata ka samu ganimar lokacinka. Tafuz, to a wannan lokaci zaka samu fa'ida, zaka rabota. Bi khairi dunya, da alkhairi na nan gidan duniya, wal akhirati, da kuma lahira. Fa bim lazamatil fabli, lizimtan wannan falala, abinda yake na falala tanali sharaf, nan ne ake samun daukaka. Wa bi tarkil fubul, da kuma barin tarkace na gidan duniya, tanali salamati, nan ne ake samun tsira. Amma har in ka sa duniya a gaba, to samun tsiranka yana da wahala. Mun gane ko? Samun kuɓutanka, an ce salama kuma samun tsira, tsira na hankali, tsira na jiki, tsira na lafiya. In duniya ka sa gaba, to zai wuya ka cimma wannan. Wa bi ightinamil waqti, da ribantar lokaci, tanalin rubhi, ta nan ne ake samun riba na zaman duniya. Ka soma lissafin, to duk bayan awa ɗaya daga ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 7 me zan yi, ya zan yi na ribaci wannan daga ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 7, daga 7 zuwa 8, daga 8 zuwa 9, daga 9 zuwa 10, ba mu kanka schedules a wannan waje ɗin awali, kowane awa kana da abin da za ka yi, in dare ya yi za ka ga ayyukan da ka yi suna da yawa. Amma ka zauna haka kawai wawai tun daga ƙarfe 6 na safe har ƙarfe 6 na yamma, sai ka duba menene ka ribata, me ka samu, sai ka ga ba komai, ka yi unun banza. Amma ba ma kanka aikin yi a kowane awa ɗaya ga aikin da zan yi, kowane awa ɗaya ga aikin da zan yi, daga nan zuwa nan zan tabbatar nayi kaza, nayi kaza, da daddare ka duba, to menene ban yi ba a cikin awa 12 da muke da shi a yini, awa nawa na samu na ribata. Mun gane ko? To anan ne sai ka ga abinda zaka tara a cikin wannan wayin suna da yawa. Amma ka bar wannan, to shikenan. Sai ka ga to da haka da haka da haka har sai ka ga ka tashi tun safa har yamma, ma babu ma abinda ka cimma a wannan duniya din da kake zaune a cikin ta. Ballanta na aje maganar lahira. Mun gane ko? Malam yace wa fi hazihi salasa, to a cikin waɗannan abubuwa guda uku, tanalu majmu'ud dunya, nan ne ake samun abin da ke tare cikin duniya, wal akhirati, da gidan lahira. A muddin baka san yanda za ka yi da lokacinka ba, baka san yanda za ka yi da abin da yake mai falala, mai amfani a gare ka ba, to wannan forget about it, wato mance da shi kawai, ka zo ka koma, baka da wani abu na ci gaba a rayuwarka. Za mu kwana nan insha Allah, sati mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya, abinda muka karanta muka dace, Allah ya ba mu lada a kai, Allah ya sa kuma mu ribace wannan karatu da muke yi a kullun. In ka duba shi wannan ba farillan alula, farillan sallah yake karantar da mu ba, yaya za mu zauna ne? Shi yasa aka ce ma littafin tariqus salihin, hanyan wanda suka samu rabota. Mun gane, malam ya tattaro karatun yake addun kula haka ya kawo mana su, ya rage namu mu je mu ta sharhi kuma akai, saboda mu samu fa'idan abin da ke ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.
اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.